Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 15 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafara su, da farko ga kanan labarai.
Yau Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntubi kasar Ukraine da ta taimaka wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin koje ta yanar gizo cikin dare. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Juma'a cewa manzon musamman na Amurka a nahiyar Afirka zai kai ziyara kasashen Saudiya da Sudan da Habasha a mako mai zuwa, a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen Afirka biyu. Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a kasar China a watan Fabrairu mai zuwa, hukumomi na kokarin daƙile barkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da Najeriya ta cika shekara 56 da sojoji suka hambara da jamhuriya ta farko a karan farko, wasu masana na ta'allaka matsalolin da suka dabaibaye kasar na rashin ci gaba da juyin mulkin da Najeriya ta fuskanta a baya.
Kusan mashi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci, na addini, na bangaranci, wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a kasar nan, kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki.
Farfesa Abubakar Abdullahi kenan na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya dauki alƙawarin kawo ƙarshen rashin adalcin da 'yan ƙasar ke zargin ana fama da shi a fannoni daban-daban bayan wata ganawa da ƙungiyoyin kare demokradiyya. Muna kuma tafi da rahoto akan tasirin da wasannin ƙwallon ƙafa na cin kofin Afirka ke yi a yankin arewacin ƙasar Kamaru, musamman inda wasannin ke gudana. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafi da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntubi kasar Ukraine da ta taimaka wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa muryar Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawansu ya kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya Juma'a ma'aikatan da abin ya shafa sun hada da Baitul Mali da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da wasu ma'aikatan gwamnati, inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus na ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Juma'a cewa manzon musamman na Amurka a nahiyar Afirka zai kai ziyara kasashen Saudiya da Sudan da Habasha a mako mai zuwa, a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen Afirka biyu. David Satterfield da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Molly Peel za su tafi zuwa Riyadh da Khartoum da Addis Ababa daga ranar 17 zuwa 20 ga watan Janairu. A birnin Riyadh, mutanen biyu za su gana da Prince of Sudan, wata kungiya da take neman a maido da gwamnatin rukun ƙwarya kasar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a watan Oktoban bara. Taron na da nufin bada goyon bayan ƙasa da ƙasa ga tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta tsara sabunta gwamnatin rukun ƙwarya da farar hula ke jagoranta zuwa demokuraɗiyya, a cewar wata sanarwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a ƙasar China a watan Fabrairu mai zuwa, hukumomi na kokarin daƙile barkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin ƙasar. Jami'ai a Zhuhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum 7 da nau'in cutar mai saurin yaduwa, kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida. A cikin mako ɗaya ko biyu, Amurka za su fara samun abin gwajin coronavirus kyauta har gida daga gwamnatin Amurka. mazauna za su nemi abin gwajin a wani shafin yanar gizo da aka kebe, sai dai abin gwajin zai yi matukar wahala ka same shi a shaguna. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa yau Asabar cewa ta samu adadin mutane 268,833 sabbin waɗanda suka kamu da COVID, wanda ya haura adadin waɗanda suka kamu jiya Juma'a da 4,631.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar sauran ƙasashen Afirka, Najeriya ta sha fama da matsalolin juyin mulkin soja tun bayan da ta samu 'yancin kai. Abinda wasu masana ke ta'allakawa a zaman silar duk matsalolin da suka dabaibaye ƙasar na rashin ci gaba. A yau Asabar 15 ga watan Janairu aka cika shekara 56 da juyin mulkin farko a ƙasar, wanda masana ke ganin ya kawo cikas ga samun ci gaba da magabata suka dora ƙasar a kai, kuma akwai jan aiki wajen mayar da ita bisa tubalin na ci gaba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Kasashen Afirka sun fuskanci matsalolin juyin mulki a lokuta daban-daban akan dalilai daban-daban, duk da fafutukar wanzar da tsarin demokuraɗiyya da kasashen da suka ci gaba a duniya ke yi. Najeriya, wadda ta samu 'yancin kai shekara ta 1960, Asabar ta 15 ga watan Janairun wannan shekara, shekaru 56 kenan da sojoji suka hambar da jamhuriya ta farko, abinda masana ke gani a zaman abin da ya kauce kasar daga kyakkyawar turba ta ci gaba da shugabannin farko suka dora ta a kai. Professor Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto na ganin cewa
kusan mashi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na ƙabilanci, na addini, na ɓangaranci, wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan, kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension ɗin ya ɗauka. Yaƙin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce a ya ɗauka. Kusan duka matsalolin da ƙasar nan ta samu, musamman matsaloli da suka shafi siyasa da zamantakewa, za ka ga suna da alaƙa.
Wani babban abin sha'awa shine yadda shugabannin jamhuriya ta ɗaya suka assasa tare da aiwatar da ayyuka na samar da ci gaba ta amfani da arzikin ƙasa ba tare da mayar da hankali wajen ciwo bashi ba, a cewar Dr. Tukur Muhammad Mukhtar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar Usmanu Danfodio.
In ka diba kowane yanki za ka ga shugabannin su sun aza su bisa ga wani tsari, bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani. Ga kamfanonin jiragen ƙasa ake talodawa ana fita kasashen waje, tsarin da sun kai ma kasa na harko da ake kira First National Development Plan, har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su. Look at the work that Kayanje Dam cikin an kai shi, ba ai aro kokobu ba. Jami'o'in nan ta Insuka da ta Ibadan da ta Zaria ba abu aro kokobu ba. Hanyoyi da ake kira trunk A road, manyan hanyoyi wanda na fara hada kasa, ba aro kudi ba. Yau ga mun nan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikin ka.
Masana irin Professor Abubakar Abdullahi na kallon waɗanda suka shugabanci Najeriya a shekarun baya-bayan nan, tamkar ma waɗanda ba su san menene maƙasudin shugabanci ba, shi yasa suka bari bakin wuta ya mutu a hannunsu wajen samar da ci gaban ƙasa.
Da a ce shugabanninmu irin su marigayi Sardauna, su Tafawa Balewa, su Cibo Bafemi Awolowo da Nnamdi Azikiwe, a ce suna raye yau ko za su tashi yau, da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo baya-bayan sun bayan mulkin ƙasar nan. Su ƙasar nan ci gabansu ba wai individual interest din su ba, kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa.
To ko akwai dama ta samun sauyi wanda zai mayar da kasar bisa turba irin ta farko wadda magabata suka dora ta akai? Dr. Tukur Mukhtar na ganin cewa
ba mu debere, kuma muna fata a samu shugabanni tsayi wanda za su huskantar da Najeriya, su aza Najeriya bisa ga hanya. Amma tabbas sai an samu shugaba haziki mai hangen nesa, kuma wanda zai iya tsayi ga adalci.
Sama da shekaru 61 da samun 'yancin kan Najeriya, amma ci gaban kasar bai kai yadda wasu 'yan kasar ke tunanin ya kai ba, musamman duba da arzikin da Allah ya baiwa kasar. Idan aka kwatanta da wasu kasashe na Afirka, wasu masana na ganin lokaci yayi da ya kamata jama'a su gaya wa junansu gaskiya tare da yin karatun tanatsu don mayar da kasar bisa turbar da za ta kai su ga tudun mun tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
jin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi ya hada da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon kasar, kamar yadda kafafen yada labaran kasar Koriya ta Arewa suka ba da rahoto. Amma bata ba da cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta kaddamar na uku a wannan shekara ba. Hotunan kamfanin dillancin labarai na KCNN ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki. Ba kamar gwajin da aka yi a farkon wannan makon ba, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci kaddamar wata jiya Juma'a ba, kamar yadda rahoton KCNA ya bayyana. Rahoton ya ce an yi atisayin da nufin gwada lokacin mayar da martani da kuma fadakarwa na makami mai linzami na kasar da ke dauke da layin dogo, wanda aka samu yar takaitacciyar sanarwa kafin kaddamarwa. Kaddamarwar ta hada da makamai masu linzami waɗanda aka harba su a daidai inda aka auna a teku da ke gabar tekun gabashin Koriya. Wata babbar jami'ar diplomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar kasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan kasar ta rikon Koriya karawa da makwabtanta da kasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakiliyar musamman ta Turai a yankin Sahel, Emanuela Delri, ta soki masu mulkin kasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin kasashen yankin da Turai ta hanyar dage zaɓe na tsawon shekara biyar da kuma kawo sojojin haya na Rasha don taimakawa tsaro. Sai dai a wata hira da ta yi da muryar Amurka jiya Juma'a, Delri ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya. Delri ta yaba da takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Mali a farkon wannan makon da ƙungiyar ECOWAS da kuma AU suka ɗauka, inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma suna da tasiri. Ta kuma kira ga kasashen duniya da su gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin.
To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin wata ganawar sirri da kungiyoyin kare demokradiyya a fadarsa, shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya dauki alƙawarin kawo ƙarshen rashin adalci da 'yan ƙasar ke zargin ana fama da shi a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum. Saboda haka ya buƙaci shawarwarin da suka dace domin tunkarar matsalolin da Nijar din ke fuskanta a yau. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Awoyi akalla hudu aka shafe ana tattaunawa a tsakanin shugaba Muhammad Bazoum da shugabannin kungiyoyin hwararren hula akan batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa a wannan lokaci na fama da tarin kalubale ta yadda za a samu bakin zare, kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira. Shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama.
Ya kutumta mana cewa ya kiraye mu ne dan saboda yana so ya tamtamna tare da mu bisan masaloli na tsaro da kasan mu yake fuskanta a halin yanzu. Mun ja hankalin shi bisan wadansu abubuwa wanda mu muka gani. Na farko mun kwatanta mishi da damuwan akan ba a bin dokoki, ana taka dokoki, ana kama mutane, ana gallaza musu ba tare da an bi hanyoyi na shari'a ingantacce ba. Bancin shi mun hadi rashin jin dadi mu a game da cin zarafin bil'adama da ake yi, musamman hana mutane su yi jerin gwano, su hadi albarkacin bakin su wadon su a kama mutane ana jefa su gidan kaso da sauransu. Abubuwa dai wanda ba su dace ba a yi su a kasan da ake cewa ana demokarasiya, kuma mun yi magana bisa kan harkar shari'a da muke gani babu shari'a babu adalci a kasan nan.
Haka kuma shugaban ya dauki alƙawla da dama, san Allah dambashi shine shugaban gamayyar Rwanda.
Yace a bashi wata 6 da yardar Allah idan yarda Allah alƙawarin da ya doka zai yi wadda ya kamata shi ka iya yi shi zamanto wannan matsalar ta tsaro shi zamanto tana cikin tarihi wanda ba mu san mu tuna da shi na biyu ya dauki alƙawari bisa gare mu da cewa ɗan hura hula shi inda shi ke iko kuma yana bisa iko ba ta yi wa a tsayar dan hura hula a sa shi kurkuku saboda ya hadi ra'ayin shi koko ya hadi ra'ayin da ƙasa take ciki a dokance ba za a yarda a liƙe ɗan hura hula ba koko ɗan sandika ya ce bisa harka na tera kisan fararen hula na tera an tabbata da ba sojojin Niger ba ne faransawa ne sun kai kashi kuma su da kansu sun yarda shi da kashi ya yarda da faransawa sun kai wannan kashi kuma ya ce musamman za su ɗauka matakin ne inda babban zuzun alƙalin alƙali na ƙasar Niger zai ɗaukaka ƙara shi ba alƙalin alƙali na faransa a ga wanda za a doka hanya ta farkin wanda za a yi wannan abin ai shari'a bisa wannan abubuwan
a ƙarshen wannan zama kungiyoyin sun dauki alƙawarin gabatarwa shugaba Muhammad Bazoum takardun shawarwarin da suke ganin idan aka yi amfani da su za su taimaka a shawo kan matsalolin da Niger ke fuskanta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton To yanzu kuma zamu leka kasar Kamaru inda ake yin wasannin kwallon kafa na cin kofin Afirka. Mazauna yankin arewacin kasar musamman garin Garuwa inda ake wasannin sun bayyana irin tasirin da wasannin ke yi a yankin ta fannin cuɗanya da haɓakar kasuwanci da dai sauransu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Rabu Odamba ya aika mana da wannan rahoton daga kasar Kamaru.
Gasar kwallon kafan da aka shirya kasar Kamaru bayan shekaru 52 ya zamanto tankar wani abin alfahari ne da kuma amfani a gujen mazauna yankin arewacin kasar musamman idan aka dubi yanda wannan abin ya jawo cuɗanya tsakanin mazauna wannan yankin da sauran yankunan haka zalika tsakanin su da baki da suka zo daga kasashen waje samar da hanyoyi ya bayyana manoma da wasu 'yan kasuwa damar gudanar da kayan masarufinsu ba tare da wahala ko kuma lalacewa ba wannan damar ya farfadar da tattalin arzikin 'yan kasuwa ga dai ra'ayin Alhaji Ahmadu mai kilishi
muna godiya ga Allah da Allah ka muna balo a cikin Afirka cikin Kamerun alhamdulillah to bayan haka kuma mutane yawa ne cikin gambira suna murna suna iyu da zuwan balon garin kasar Kamaru alhamdulillah kuma a tibbete na tafiya a wannan zuwan baki wannan kasar Kamaru to sitiru dai a kai da kawo da aka tsakanin Garwa gambire masu tafiya da masu dawowa kuma suna biya suna ciniki a wannan wasa alhamdulillah an gode ma Allah da wannan wasa da Allah ka mun Allah sa kuma a sake maimaita ta muna da rayuwa
yan kasuwan sanje masu hada-hada a fannin sadarwa su ma ba a bar su a baya ba masu sayar da tutoci rigunan kasashe masu halartar gasar na ganin cewa sun tsere kowa tintinkau ga dai ra'ayin Muhammadu Awal ɗaya daga cikin 'yan kasuwan.
Mun ji daɗi sosai. To a kuma amfanin da ya yi mana a nan birnin Garwa zuwan da suka zo ya amfani mu sosai. Bare sai da kayan da muka dinga sissiyarwa irin su t-shirt na ball. Ka kama wannan t-shirt da yake. Mu da muke sayarwa ma ba mu samu mun saka jiya ba. Domacin ya gare ai ta sissiya kawai ko ta ina ana ta nema. To haka gara farashin muke ta yi ma'ana saya duk yanda muka ce indai na Najeriya ne za a saya kawai a gaskiya mun ji dadi ya ba mu kuma kudi ya taimake mu sosai
irin amfani zai iya kawo muku akan tattalin ku musamman ma a fannin kasuwanci da kudi
tattalin dai zai iya kawo mana yanzu kowa ya ci gaba an samu an ci gaba to kamar yanzu a yanda muke yanzu hakko mandin muka dinga kawowa ana kawo mana mayo shutuka ana ta kakkawa kawai kamar irin na Najeriya sai ne kawai yake ta yi to mu ma haka kowa zai ci gaba Muta dewa sun ji dadi yanzu kowa wanda ba kasuwancin yake ba ma ya shiga domacin zai samu ya ran samu wani abu shi ma kaga wannan ci gaba ne yayi sosai
ba hilafa manazartan abinda kaje kaso na ganin cewa wannan gasar kullun kafan nahiyar Afrika zai zamanto silar farfadowar tattalin arzikin manoma da kuma yan kasuwan wannan yanki Muhammadu Rabiu Damba VOA Hausa daga nan Garwa arewacin kasar Kamaru
To a gaida Muhammadu Rabu'u Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yanko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata shirin a dawo lafiya ya faro wata tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra ta fafutukan kiyaye hatsarin da game da alƙaluma masu daga hankali ta mutanen Ghana da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa waɗanda hukumomi suka fitar. A wancan makon Isa Ali ya kai inda yake cewa aikin kiyaye hatsarin ababen hawa ba na hukuma kaɗai ba ne, kowa ma na iya ba da gudunmuwa. Yana mai cewa
yau jama'a na amfani da social media,
kafafen sada zumunta,
sai mu ce jiya kenan da wani gaskiya wani driver da yake overtaking shi ne, wannan driver ya fita hannun shi ya shiga wani hanya daban, to da Allah bai sa ya yi rabo ba, to sai wani driver kuma na baya yana record ababen da wannan driver ke yi. Da bayan da wannan driver ya record wannan aikin da driver ke yi gaskiya, sai ya jibiya kan social media. Da ya jibiya kan social media, yan sandanmu kuma gaskiya yanzu suna kan wannan social media da sun ka doki wannan video, sai da sun ka kama wannan driver. So wannan kuma shi ne irin taimakon da mu ma jama'a za mu iya nima yan sanda kenan, saboda ko ya nisan yake, ko ya nisan unguwar yake, nisan garin yake, in dai ka iya ka doki wannan video ka jibiya kan social media, yan sanda kuma za su yi kokari su ma su bincike in yanzu su kama wannan direbobi. To irin ababen da mu ma muke cire hankulan jama'a kenan, kar a bar sha'anin kiyayewa kan titi, sha'anin road safety a bar ma yan sanda kadai, mu ma za mu iya mu yi kokari in ya so mu kawo kiyayewa. Saboda kiran da mun kai da jama'a ne irin rayukan da an kai rashin su shekaran da ya wuce, ba mu so mu samu wannan matsala kuma cikin sabon shekaran da muka shiganga. Saboda shi muna kiran hankulan jama'a da gwamnati da kowa da jama'a da waɗanda kuma ke amfani da tituna su yi hankali sosai yadda za a yi mu samu cigaba, kuma a samu da ba mu iya mu ce wai ba a samu hasarin mota, mun san kamata an samu hasari, amma a yi kokari iya su a kiyaye kuma jama'an da ke mutuwa kuma adadin kuma ta zo kasa.
To ka ambato irin nasarori da aka yi da cigaban da aka samu a bara, menene kuma kalubale ko kuma matsaloli kuma da aka samu a cikin wannan lokacin?
Gaskiya matsalolin da muka samu da dama, saboda kamar yadda muke kira hankulan jama'a, akwai wasu hanyoyin mota da gaskiya har yanzu dai gwamnati ne ta yi alkawari kamar za ta yi kokari in ya so ta bude wannan hanya double road kenan, in ya so a samu motoci biyu na wuce wannan biyu kuma na komowa. Saboda kaga muna da wasu manya hanyoyi shine kamar mutum zai tafiya from Accra zuwa Kumashi, gaskiya wannan hanya akwai motoci na amfani da wannan hanya sosai, kaga ne wannan ya sa muna samun matsaloli. Sai daga kamar wasu saboda hanyar yayi daya ne, hanyar daya ne, saboda shi waɗanda kuma wasu kuma da sauri sai ka ga suna overtaking, to cikin wannan overtaking sai ka ga kamar ya samu haduwa da motar da kuma ke zuwa, wannan mun samu matsala wurin. Sannan kuma matsala kan batun duhu kuma wannan kuma na cikin matsalolin da muke samu kai. Sannan kuma
wato ɗauke wuta kenan akan hanya,
street light kenan, batun street light nake yi kamar haka ne. Har yau akwai wurare da yawa manya-manyan hanyoyin da gaskiya ba street light, wannan ya kawo mana matsala sosai. Amma to ba mu iya mu ce saboda waɗannan ababai mu ma za mu shiru, mu ma kungiyoyin da ke zaman kanmu mu ma muna kokari muna farkar da gwamnati ya so gwamnati ta yi kokari ta nemi taimako ya so a duba yadda za a yi wannan hanyoyin a iya a buɗe su hanyar sun kai girma sai mu samu motoci biyu na wucewa wurin kuma a samu wutar lantarki kuma a samu yadda za a doki ma'aikata da dama in an samu ma'aikata da dama shi ne yan sanda to ba wani nisa ba kowane janshin ne ka gane wani dai nisa kada sai ka samu yan sanda wannan kuma ya sa surutu zukatan direbobi ke na ya bar da suna tuki su yi hankali.
Yawa ka taɓo batun ƙungiyoyi masu zaman kansu a baya mun san kukan samu matsala na rashin taimakon gwamnati ku aiwatar da ayyukan ku na wayar da mutane da ma hukumomi ko kuma ma'aikata shin a wannan shekara kana ganin akwai canji da za ku samu na ganin cewa kuna samun taimako daga hukuma?
To madalla daga amsar wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VAR da mai fafutar kiyaye ya tsara a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haini da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntubi kasar Ukraine da ta taimaka wa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa wa murya Amurka cewa an yi shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawan sai kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Juma'a cewa manzon musamman na Amurka a nahiyar Afirka zai kai ziyara kasashen Saudiya da Sudan da Habasha a mako mai zuwa. A daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen Afirka biyu. David Satterfield da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Molly Peel za su tafi zuwa Riyadh da Khartoum da Addis Ababa daga ranar 17 zuwa 20 ga watan Janairu. Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a kasar China a watan Fabrairu mai zuwa, hukumomi na kokarin daƙile barkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin kasar. Jami'ai a Zhuhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum 7 da nau'in cutar mai saurin yaduwa, kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa suka ba da rahoto. Amma bata bada cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta kaddamar na uku a wannan shekara ba. Hotunan kamfanin dillancin labarai na KCNN ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki.
Tumar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haini wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.